Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zanga FM, sai kuma wasu tashoshin na zanga FM a Jamhuriyar Niger da Sky Ed Radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jama tanu kizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 18 ga watan Janairu na shekarar 2022 zamu yi magana ne akan lamarin fyaɗe musamman ma a jihar Zamfara. Wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Za mu fara shirin ne a jihar Zamfara, cibiyar da ke kula da cin zarafi ta jihar, inda ta ce ta samu rahotannin aikata laifukan fyaɗe da cin zarafi guda 366 a jihar cikin shekaru uku. Wakilin muryar Amurka Salima Numfashi ya zanta da daraktar kula da lafiya ta cibiyar, Dr. Amina Hassan, inda ta yi mishi ƙarin bayani a kan lamarin, ta kuma bayyana hakan ne yayin wani taron tattaunawa da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa wanda ta shirya.
Sunana Dr. Muhammad Hassan, ina aiki ne a Sexual Assault Referral Center da ke Samaru, Bukar.
Wannan al'amari na cin mutuncin ƴaƴa mata, yaya abin yake ne a nan jiha? Don wasu jihohin sai ka ji abin ba daɗi, za ka ji yanda abubuwan ke ta faruwa musamman yanda aka ɗan samu zaman gida ɗin nan na ɗan wani lokaci, ba wasu hidindimu haka na abubuwa sukan taso.
To gaskiya mun dai a nan center ɗin
a cikin garin Gusau. Dafa, ku sake bayanan mana sunanki da inda kuke aiki.
Sunana Dr. Muhammad Hassan, ina aiki ne a Sexual Assault Referral Center da ke Samaru, Gusau.
Wannan al'amari ne cin mutuncin ƴaƴa mata, yaya abin yake ne a nan jiha? Don wasu jihohin sai ka ji abin ba daɗi, za ka ji yanda abubuwan ke ta faruwa musamman yanzu yanda aka ɗan samu zaman gida ɗin nan na ɗan wani lokaci, ba wasu hidindimu haka na abubuwa sukan taso.
To gaskiya mun dai a nan senta ɗinmu tun daga lokacin da aka kafa ta cikin shekara ta 2019 kenan zuwa Nuwamba, mun ga kesis kusan 166, wanda mafi akasari 'yan ƙasa da shekara 15 ne, kuma maza da mata.
Har da maza. To yaya kuka yi da su waɗannan kesis da kuka samu?
To da yake center ɗinmu is a referral center, in aka kawo clients ana masu counseling work, ana ba su shawarwari misali game da abin da ya same su, yadda su ci gaba da rayuwarsu, sannan ana musu gwaje-gwaje saboda mun san wa'annan al'amuran akwai cututtuka wanda su ta sanar da haka a musu wa'annan aune-aune a tabbatar ba su kamu da wata cuta ba, akwai wata matsala wanda ya kamata a ba su magani a kai ko prophylaxis haka, sannan suna da wata matsala za a ba su magani.
So yanzu kin ce jumla kamar nawa ko za mu tun daga lokacin da aka kafa wannan referral center naku?
366 muka samu, wanda mafi karancin shekaru 'yar wata uku ce.
'Yar wata uku?
Yawan shekaru wata yarinya 'yar wata uku, mafi yawan shekaru kuma 'yar shekara 20 ce.
To kamar wannan 'yar wata uku yaya aka yi ta ba ta gaba ɗaya ba ko?
to ka san matsayin mu na likitanci akwai abin da ba za mu bayyana ba amma lalle shine case da muka samu wasu karancin shekaru
to idan aka samu irin waɗannan abubuwa yaya akan yi daga nan wurin ku kuka sanar da jami'an tsaro ne cewa a shiga da wannan kara ya zuwa don a gurfanar da waɗanda suka yi koko ne a yadda kuke yi ƙoƙarin kare mutuncin waɗannan da abin ya shafa
abin da muke yi ana kiran shi client centered care idan wanda suka kawo lafiya ko client din suna buƙatar a kai ga hukuma muna ba su shawarwari ko su je wurin police ko su je wurin civil defense haka daga nan sai a ɗaukaka ƙara in kuma ba su buƙata ba mutum sasa saboda ka san har yanzu yanayin mutanenmu ba gani suke yi abu ne wanda har yanzu akwai stigma ko kyama ake ce ma
kyama
gani suke aka fallasa abu ma yarinyar ko wanda ya sama ba zai can gaba za ta rasa miji da sauransu duk da ana wayar musu da kai
to idan kuka yi musu irin waɗannan bayanai yaya al'amarin yakan ƙare din ne kukan sami shawo kansu su shigar da magana zuwa can wajen 'yan sanda ɗin ko kuwa ne mafi yawan su sun fi son da su bar magana kawai a rarrufa haka
saboda yanayin al'adarmu na Hausa mafi yawan su kuka ba su shawara duk da haka nan can za a yi kaga saboda musu ya in mutum mahaifi ya zo misali da wanda al'abar ya safa kuma mahaifiya zai yi can gida a zo a yi ta roƙo a yi ta ba da haƙuri su kashe kesin daga gida wasu kuma duk da haka suna ci gaba su ɗauka wani ba nan take zai yadda ba amma in bayan an ɗauki lokaci haka zai zama convince maybe daga baya za a ce na so ya ɗaukaka saboda ka sa a lokacin trauma ne wanda mutum kafin ya yi adjusting kana ba shi dama ya yi tunani kan abubuwan da ya decide zai sannan sai kai ka tattafa mashi abin da yake so ya yi
wato saboda tashin hankali har kafin su natsu hankalinsu ya kwanta
yawwa su kaga ba abin da zaka tursasa a lokacin kace dole sai mutum ya yi kaza ban za gaba ya tafi daga baya kuma ya dawo ce eh lalle yana da ra'ayi to kaga tunda abin ya riga an ga client din akwai record da kuni daga nan in har sun kai ga hukuma ya kai ga za a kai kotu sannan mu sai su zo mu ci a ba da report sai a je da shi
yawwa doctor a nan ne ma nake ganin a wasu cases irin waɗannan akan samu wani lokaci a ce in an karɓi results ɗin hannun ku sun tafi da shi wani lokaci akan sami ɗan abubuwan da kan biyo ba ko iyayen in sun nemi su samu wannan copy ɗin daga ko an ce ma a can gurin ma ya ɓace da shauransu ba a san ma a saki wani abin idan har san rai ya ɗan shiga abin nan a kare wanda ya aikata wannan aika ban sani ba ko kun taɓa samun irin wannan kisa.
To gaskiya da yake mu tsarin da muka ɗauka idan har za a ba da medical report hukumar da ta kawo ƙarar misali in gurin police suka zo daga criminal investigation department ke na CID office su za su rubuto cewa suna son medical report kan case kaza in muka yi muna da duplicate a file ɗinmu to tunda mu ba mu taɓa bi court ba kaga mu matsayin mu nan a center muke za mu iya sani ko an taɓa samun irin wannan matsalolin ba amma kaga tunda akwai duplicate a file ko da an ce ya ɓace za a yadda a ƙara rubutu tunda muna da duplicate.
To yanzu a ƙarshe wani kira zaki ga iyayen yara da yake galibi wani abin daga nan cikin gida yake faruwa wasu kuma daga makota ba sani ku kira dan shawara da zaki ba su.
To shawara da nake so in ba al'umma gaba daya zamani ne ya canza koko mutane ne zan ce sun canza zamani dai ba irin na da ba yanzu dole ne duk da al'adun na kunya da sauransu ya kamata mu ringa faɗakar da ɗiyanmu cewa duk kusancin ka da mutum akwai abin da muke ce ma good touch da bad touch akwai wuraren da ba za a taɓa a jikinka ba kowane ne idan aka faɗakar da yara kan irin wannan abubuwan za su rage saboda mafi akasari waɗanda muke gani na gida ne in ka ga wani daga waje ya yi ma yaro ko yarinya irin wannan abun to ya tsaya issue din IDP sun nan ne saboda muna da issue sun ga na insecurity amma mafi akasari na gida ne zaka ga na kusa ne dan uwa ne ko wani wanda ke aiki cikin gidan nan ko dai makwabci saboda haka dole ne a nuna ma yara cewa ko wani ne akwai wuran da ba a taba a cikin ka sannan duk wanda yace zai taba wuri ka za ko ya ce ka zai taba wuri wani wuri a cikin wanda bai kamata ba ka zo gida ka fadi ko kuma ya zama kana da wanda koda baka iya magana ma iyayenka akwai wanda zaka iya zuwa ka fada ma saboda in ba a yi haka nan ba abubuwan za su ci gaba sannan kuma duk da muna ganin al'ada mu ba a so a fito a bayyana wayannan abubuwan ba dole ne sai ka kai kara ba in baka da so kai kai kara amma dai ka fito ka kawo wanda abun ya sama inda za a duba shi a binciki lafiya shi kuma a ba shi shawarwari ko na aka fara an samu ci gaba kan a ce a rufe cikin gida ba tare da an dauki wani mataki ba
Sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Sani bai nisa ba ya kuma tuntuɓi barista Khadija Sa'ad mai rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara.
To irin waɗannan al'amura shin ko menene ƙwararru masana halayyar ɗan adam za su iya cewa game da kula da irin waɗanda tsotsi ya faɗa mawa ake masu fyaɗe? Ga Khadija Sa'ad
Alhamdulillahi kamar yanda aka kira abun da tsautsayi na farko ya kamata duk wanda ya tsinci kanshi a wannan yanayi yana buƙatar a janyo shi a jiki a kuma nuna tausayi a gare shi sannan kuma ya zamana an yi kokari wurin kare mutuncinsa kada a rinka nuna shi cewa ai ga wanda kaza ya faru da shi ko ƴan uwa ko waɗanda suke nisa da shi saboda wannan ma yana sa mutum yana shiga wani hali na damuwa sannan kamar mu da muke a matsayin mu na counselors dama mukan so idan an samu irin waɗannan abubuwa abinda ake cewa victim wato wanda irin abu ya faru da su a kawo mana su saboda akwai abubuwan da za a iya samu na bayanai domin ba za ka iya lallashin mutum ba ko ka bashi shawara akan abin da baka sani ba to in irin wannan abin ya faru yawanci ba sa iya faɗa saboda akwai kunya akwai nauyi akwai kuma tsoro da kuma kai mai nuna tunanin idan na faɗa ga abin da ya faru da ni kada wanda na faɗa ma shi ma ya faɗa ma wani to amma idan an zo wani wuri ne wanda yake na musamman wanda dama aikin da ake yi kenan sun san cewa sirrinsu ba zai fita ya je ko ina ba to za su iya fitowa fili su faɗi ainihin abin da ya faru da su to daga wannan bayanan da aka samu na gurinsu shine zai nuna abin da matakan da ya kamata abu daki-daki domin ganin an fitar da su daga wannan damuwa saboda duk wanda ya samu kanshi a wannan matsalan ba wai yana zama abu ɗaya bane kowa da irin abin da aka mai da kuma irin abin da ya gani na tsoro da kuma fargaba to zai iya yiwa koda kamar yanzu waɗannan da ake magana yara 300 da wani abu kowa abin da ta gani daban kuma abin da ya tsorata ta daban ba zai yiwu a ce za a hada su gaba ɗaya a lokaci ɗaya domin a tattauna da su ba ko a lallashe su ya kamata a yi kowa ɗaya bayan ɗaya ne abin da ka fahimta ya ba wannan tsoro to shine za a yi amfani da shi gurin faɗan kalaman da zai sa hankalin ya aita yarinyan ko shi yaran ya zama ya samu natsuwa har ya ga cewa lallai da rayuwa bai kare ba kuma zai iya yin wani abu gaba da wannan to ba mataki na biyu kenan. Bayan aka samu wannan bayanai, abu na gaba shine sai ya zama yaran an dauke su daga garin da suke, inda aka san su, ma'ana a kai su wani gari in suna da wani ɗan uwa a wani wuri mai nisa, wanda can ba a san labarin abin da ya faru da su ba, to sai su iyayen su su tattauna tare da ƴan uwan, sai su mai da su can, su ci gaba da rayuwa saboda su samu kyautattuwar rayuwa, saboda matsalan da muke fama da shi da ake ce ma stigma, na wato kyama da ake nunawa tsakanin al'umma, wanda yin shi ma bai kamata ba, kuma muna jan hankalin al'umma su yi kokari su daina wannan, saboda ba sa taimaka ma al'amarin. Wannan abin tsautsayi ne, kuma kaddara ne, kuma bai wuce ya fada akan kowa ba, to bai kamata wanda kuma Allah ya jarabce shi da wannan mummunan kaddaran ya zama abin aibantawa ba a tsakanin al'umma.
Yaya waɗannan abubuwa suke faruwa haka a cikin al'umma, me ke haddasa shi?
To akwai abubuwa da dama da yake jawo irin waɗannan al'amura. Na farko, akwai wanda ake yi ta abin da ya shafi fin karfi, kamar yanzu in muka duba al'amuran da ake na kidnapping, za ka ga mutum ya kare kanshi, ya katange kanshi, duk abin da zai yi a matsayin sa na dan adam ya yi don ya kare kansa, ba amma an samu wasu waɗanda suke miyagun mutane za su zo su dauke mutum da karfi da yaji. Kaga wannan bangaren ba abin da mutum zai iya yi, don wannan aiki ne na gwamnati, su ne za su iya hana wannan. To sai kuma akwai waɗanda su kuma su suke exposing kansu da aiki, ban san ya zance da Hausa ba,
kamar su bayyanar da kansu,
yawa su suke bayyanar da kansu ga irin wannan al'amura. Misali, ta hanyar shiga, akwai matan da basu damu ba, suna iya yin shiga kowane iri, wanda zai bayyana tsuran jikinsu, da har wani zai yi sha'awan su ya yi tunanin yin wani mugun abu da su ta san ransu ko kuma ta ƙarfi. Kunga akwai irin wannan matsala. Sannan kuma akwai wanda ya shafi kaman ƙananan yara, wanda suke ƴan ƙanana ne, wanda shekarun su za a iya cewa daga 12 har zuwa shekara ɗaya, wasu ma ƴan wata wani abu, wanda za a yi tunanin cewa to kamar su wa'innan ai ba su kai matakin da za su yi wani shiga ko kwalliya da za su ɗau hankalin wani da har zai iya amfani da su ba, har ya cutar da su ta hanyar yi musu fyaɗe ba. Su kuma waɗannan ɓangaren matsalan da ake samu shi ne daga wurin iyaye ne. Bincike ya nuna akwai mazaje wanda suke da rashin lafiyar kwakwalwa. Akwai wanda idan ya ga an yi makaramar yarinya ado, zai ganta kwakwalwar shi za ta suranta mai ita kamar ta zama babbar budurwa ko babban mata ce. Kun ga ta wannan ɓangaren za a iya cewa iyaye ya zama dole su yi kokari su kiyaye da wannan. Babu wani amfani yaron da yake tsakanin wannan shekarun a ce an masa ado, kamar mace an sa mata jambaki, an mata wani ɗinki da ya matsa jiki da sauransu, da yanda dai babba ke kwalliya. Bai kamata a yi musu ba, ya kamata yaro a mai ado irin na yaro, amma ba irin ado na babban mace ba. Sannan kuma har ila yau akwai kuma matsalan iyayen da suke da ɗabi'an barin yara tsirara. Tun yara suna ƙanana haka yara za su yi ta yawo duk yanda suka ga dama, ba wani wanda zai hatsawatar da wannan, musamman uwa, saboda yara mafi yawancin rayuwarsu a wurin uwa ne. To sai ka ga akwai iyayen mata da suke da sakaci a wannan ɓangaren. Akwai kuma waɗanda uwar ma tana gida, amma kulawa da harkar da ya shafi yaran kwata-kwata ita ba ta yi, ta bar yaran su yi duk abin da suke so, ita tana ɗaki ko tana can kanta wani sabganta da take gani ya fi damanta. To duk wannan yana ba da dama da ake samu har a cimma ƙananan yara da za a cutar da su ta wannan hanya.
A nan kina nufin kamar irin sakaci da yara ɗin nan ba a damu da ina suke, me suke yi ba, suna waje ne ko suna tsakar gida ko suna zaure?
Kwarai da gaske, zaka ga uwa tana gida, wanda ya kamata kowane motsi ta ji, ko kuma idan aka yi minti ɗaya bata ji inda ƴaƴanta suke ba, ta tambaya ina wani ina wance, kuma ta sa kunne da ta ji an buɗe kofar gida, ta leka waye ina za a da sauransu. To zaka ga akwai iyayen da basu damu da wannan ba, sai ya kasance kawai yara abinda suka ga dama shi suke. Wata ma tana cikin gida, yara suna kofar gida, wasu ma za su fito har kofar gidan ma tsirara, basu bata damu ba, kawai ita dai ga sunan duk yanda suka yi shi kenan, ita dai tana ita abinda take gani ya fi damunta. Sannan kuma akwai iyaye da suke da son aiki ƙananan yara, shaguna, siyo gishiri, siyo magi, siyo kaza, irin wannan abubuwan shi ma yana ba da dama, saboda wasu da suke lalata yaran nan, wasu za su gama su shaguni saboda sun saba da ƴaƴa, suna dan ba su alawa da dan wasu abubuwa, suna dan wasanni da su da sauransu. Sannan kuma akwai iyaye waɗanda suke da ƙiya, duk dai har ila yau iyaye matan ne, akwai waɗanda suke da ƙiya, ba sa iya renon ƴaƴansu su kaɗai, suna neman wanda zai taimake su ya ɗauka, kuma ba su damu ba ko waye, duk wanda ya zo ya ce ina wanki za su miƙa, ko ina wani, ko kuma ma da kansu za su ce ina wani zo ga tafi da wanki, dauka su nufin su a rage musu wannan damuwa na raino na wahala wani ya taya su. Wasu daga duk irin waɗannan yanayin ake samu sai kaga an yi rifsau da idan irin issue na fyaɗe ya faru idan aka fara bi za ka ga duk waɗanda suka yi yawanci duk waɗanda suke kusa da ƴaƴan mu.
Eh wani lokaci yakan samu ƴan uwa ko kuwa ma a sami ko wanda take agola ne wurin mijin maman saboda sakaci haka nan ba kukan samu irin wa'annan al'amura
ba. Ana samu hatta ma waɗanda su suka haifa ƴaƴan da kansu suna yi su kuma wannan a gagarin da mu muka yi waɗanda su suka haifa ƴaƴa kuma iyayen yaran suke zuwa su lalata ƴaƴan yawanci matsala akan samu daga wurin uwa ne. Saboda akwai wani ɗabi'a zamantakewa wasu mata suka yi idan suka samu matsala tsakanin miji da mata sai mata ta ɗauka cewa hanyar kawai da za ta ɗauka gurin nuna ma mijin nan nata ya ɓata mata rai shi ne ta ƙaurace masa. To daga lokacin da mace ta ɗau wannan matakin wata kuma ba za ta tashi yin wannan ba za ta bari sai lokacin da mijinta ya ƙagu da ita ta tabbatar da yana cikin buƙatanta. To a lokacin za ta nuna masa ai ka min kaza saboda haka ni ma yanzu abin da ka zo da buƙata kana nema ba za ka samu ba. To akwai waɗanda suke da haƙuri akwai waɗanda suke iya controlling kansu. To ga waɗanda ba sa iyawa shi ne sai ka ga yara sun iyaye sun faɗa ma ƴaƴayensu waɗanda suka haifa musamman lokacin da aka yi zaman gida na ciwon corona da aka bada hutu duniya kowa ya zauna a gida kun lura za ku ga rate na cikin gida ya yi yawa sosai a wannan lokacin. To amma abinda zai bada mamaki sai a shekaru na iyaye matan ai ana corona kowa yana gida kuma da aka yi ana yi kuma da iyaye har iyaye su ma ƴaƴa ko ka ga mace ta ce ai daga baya ta zo ta gane baba yana yi ma yarinya to tana ina ne da take gida. To waɗannan suna daga cikin matsalolin da yake faruwa za a bar yarinya a ga cewa ai babanta ne saboda haka yarinya ta girma duk sassan jikinta ya cika alamomi na nuna balaganta ya taso amma ana bari tana shiga wanda ta ga dama rabin jikinta a waje tana wucewa da sauransu wasu kuma suna wasanni tsakanin iyayen da yayi ana nuna ai babanta ne babu wani abu za ta iya zuwa ta rungume shi shi ma ya rungume ta irin wannan al'ada na ɗabi'u na Turawa wanda muka daura muka yafa. To wasu daga yin irin wannan sai ya zamana cewa har an kai irin wannan mataki yaran ma ba sa jin wani iri da sun kusantu da babansu saboda ba a nuna musu tun farko bai kamata ba. Idan kuma aka yi rashin sa'a da ita irin wannan uwar wanda take neman dama yanda za ta huce a lokacin da ta ga shi mahaifin yana da buƙata nata a matsayinta na matarsa in ta juya mai baya to wanda ba zai iya haƙuri ba sai kaga ya faɗa ma ƴaƴayen. To duka ɗin waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke haddasa irin waɗannan musibu gaskiya a cikin gida suna haddasawa kwarai-kwarai da gaske dole iyaye ce sun miki sun sa iyo musamman iyaye mata su tsaya a matsayinsu da suke matan gida su riƙe sannan ƴaƴayensu su yi ƙoƙari su raba su domin har akwai bayani da ya zo mana wanda wani ɗabi'a da mutane suka ɗauka yanzu sai ya zama wai ƴaƴuwa ƴaƴanka maza su ne ta fi son su saboda haka da su ta fi shaƙuwa. Shi kuma uba sai ya nuna ƴaƴayen shi mata da su ya fi shaƙuwa har za ka ga ana rabawa mu da baba za mu kwanta su kuma yara maza da mama kun ga wannan duka wani ɗabi'a ne wanda wasu suke gani kamar wayewa ne na zamani wanda a ƙarshe idan ya je ya juyo zai yana jike zama abin da yake cutar da iyayen da ma duka al'umma baki ɗaya.
To yanzu akan kawo muku irin waɗannan bayanai ne yanda suka faru koko idan an kawo muku kan bincika ne ku ji yaya irin waɗannan abubuwa ke faruwa za ki ga cewa daga cikin gida ne galibi.
To abin da ke faruwa abin kashi biyu ne na farko akwai waɗanda su da kansu ne idan abin ya faru za su zo su kawo kuka cewa ga abin da ya faru a cikin gida ga abin da aka yi musu ga abin da aka musu a ba su shawara. To daga lokacin da suka kawo mu kuma dole za mu yi bincike yanda har abin ya zo ya kasance saboda babu yanda za a yi ka bada shawara yanda za a magance matsalan da take yi na da kuma wanda za ta iya zuwa a gaba sai ka ji na baya. To daga labaran da suke bamu da tambayoyin da muke musu a nan ne muke fahimtar ga ainihin abin da ya faru wasu kuma mukan je har gidan da abin ya faru mu ga irin tsari na irin rayuwar da suke yi da ba mamaki haka din zai iya faruwa ko ku wani tsautsayi ne ko kuma sakaci ne daga wurin iyayen haka ya faru. To shi ma mukan je mu duba mu gani sannan mu gane shawaran da zamu ba su akan irin haka domin a kiyaye gaba.
a halin da ake ciki yanzu na san baya ga kasancewar ki mai kula da halayyar dan adam gefe guda kuma kina da masaniya game da harkar shari'a haka ne ya ina ake yanzu ta wajen batun hukuncin da yafi dacewa a yi wa irin waɗanda aka kama su suna yi wa 'ya'ya fyaɗe ko 'yan tallan gyaɗa ne ko 'yan wane ne ko kuma inda aka sami uba yana neman 'yarsa ko kuma agolarsa yana wannan abun da ita da shauransu ina ake ciki yanzu a dokar ƙasa.
Ito za a iya cewa a dokar ƙasa dama an daɗe da aikowa da shi ana jiran sa hannu amma kamar ɓangaren da ni na fi ƙarfi muna ita kamar jihar Kaduna an riga an zartar da wannan dokan cewa duk wanda aka kama lallai akwai hukunci wanda za a yi na kisa. To amma abin shi ne wato matakan da ake bi kafin har a tabbatar da wannan nan ne matsalar take. Saboda a ƙa'idan da ma aka bada dole sai idan an yi fyaɗe idan ya tabbata fyaɗe ne sannan kuma za a duba a gani cewa an kiyaye da duk abin da ya kamata ya zama an kiyaye sannan duk da haka aka je aka afka ma yarinya ko yaro sannan shine za a yi hukunci. To wanda kuma wannan yayi daidai da aikin da mu muke yi din dama abin da ya kamata kenan duk wani kafa da zai bada daman da za a iya yi kada a bada kafa wato ma'ana barin yara da waɗanda ba a yarda da su ba barin yara da duk irin waɗannan abubuwan da na ambata a baya ya kamata ya zama an tsari. To a lokacin da duka aka kiyaye wannan amma duk da haka aka samu wanda ya je ya afka to sannan kaga tabbas hukunci ya kamata ya hau kansa amma ba zai yi daidai ba ya zama cewa an bar mutane su yi abin da suka ga dama su ma su ƙara tura kansu cikin halaka sannan kuma idan irin wannan al'amari ya faru su yi tunanin cewa ya kamata a je a yi musu hukunci ko a bi musu haƙƙin.
Tabbacin Darisa Khadija Sa'ad kenan ƙwararriya wajen yin huduba ga waɗanda irin wannan iftila'i ya auka mawa a cikin al'umma.
Da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe. Abokiyar aiki na da tattaunawa gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan Benin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.
dare.